Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da safiyar yau Alhamis 4 ga watan Agusta shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashin Kumal kuma ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu dai ga kanin labarai.
Kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna a arewacin Najeriya ta kafa ya ruwaito cewa mutane 348 ne ƴan kungiyar Shia sojoji suka kashe biyo bayan wata cece-kuce ta shiga tsakanin su. Shugaban kasar Zambia Edgar Lungu ya ce ba zai damu yayin amfani da doka mai tsanani ba domin ganin kasar ta ci gaba da kasancewa cikin zaman lafiya. Ana gobe ranar zagayowar cika shekaru 55 da haihuwar shugaba Obama, sai gashi an yi masa maraba da yekuwar murnin wannan rana daga dubban matasa da ke halartar taron shugabannin manyan gobe na Afirka da ake yi nan Washington.
Kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na safiyar nan za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ɗauki matakan soja matuƙar yunkurin sasantawa da 'yan sabo ƙungiyar Niger Delta Avengers ya ci tura.
Mu dai a matsayinmu na sojoji da kuma jami'an tsaro muna nan muna ainihin duyin abin da ya kamata mu tabbatar cewa an samu kwantaro a wannan yankin, kuma gwamnati tana tattauna da su.
Gwamnatin jihar Borno ta fara shirin mayar da wasu 'yan gudun hijira zuwa ƙananan hukumominsu wanda a baya 'yan Boko Haram suka lalata.
Alhamdulillah, gwamnatin jihar Borno da kuma taimakon TY Danjuma Victim Support Fund an riga an giggina ƙananan hukumomi kamar Natikwa.
Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Giras Alheri Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna a arewacin Najeriya ta kafa ya ruwaito cewa mutane 348 ne ƴan kungiyar Shia sojoji suka kashe biyo bayan wata cece-kuce ta shiga tsakanin su a cikin watan Disamban bara. Sai dai wakilin murya Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Cika Oduwa ya ce biyo bayan fidda wannan rahoto da kwamitin ya yi cikin wannan sati ya sa jama'an ƙasar na tofin Allah wadare ga kungiyar ta ƴan Shia. Shi dai wannan kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa ya samu sojoji da laifin wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikonsu a kan ƙungiyar Shia lokacin da cacin baki ta kaule tsakanin sojojin da 'yan Shia ɗin a kan hanya watanni 8 da suka gabata. Kwamitin ya jaddada cewa mutane 348 ne na ƙungiyar ta 'yan Shia suka mutu da soja guda sakamakon wannan hatsaniya. Su ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun fidda kwatankwacin irin wannan rahoton. Amma rahoton kwamitin jihar Kaduna ya danganta mafi rinjayen laifi ga ƙungiyar ta 'yan Shia, abinda mai magana da yawon rundunar sojojin Najeriya Kanar Sani Usman ya jaddada. Sai dai kuma Kanar ɗin ya ƙyace uffan game da shawarar da kwamitin na jihar Kaduna ya bayar na cewa a gurfanar da duk wani sojan da aka samu da laifi cikin wannan al'amari na kashe fararen hula har su 348. Kwamitin ya ce ƙungiyar ce ta ingiza 'ya'yanta suka bijirewa doka.
Shugaban ƙasar Zambia Edgar Lungu ya ce ba zai damu ba wajen yin amfani da doka mai tsanani domin ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa cikin zaman lafiya bayan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da za a yi na shugaban ƙasa da majalisar dokoki da ƙananan hukumomi wanda za a gudanar cikin sati mai zuwa. Lungu, wanda ɗan jam'iyya mai mulkin ƙasar ta Patriotic Front, ya ce ya samu bayanan sirrin cewa babbar jam'iyyar adawa ta United Party for National Development ta shirya ta da zaune tsaye muddin ba ta yi nasara wajen zaben ba. Sai dai a hirarsa da wannan gidan rediyon, Mr. Kanisus Banda, wanda shi ne mataimakin shugaban jam'iyyar ta UPND, ya yi watsi da wannan kalamai na shugaba Lungu, kuma ya ce abin da na sani ne. Banda ya ce shugaba Lungu yana da goyon bayan dokar ƙasa na ganin ci gaba da haɗa kan ƙasa, amma ya ce zai amfani doka mai tsanani. Wannan yana ƙoƙarin jefa ƙasa cikin halin damuwa da tashin hankali wanda kuma bai dace ba. Ya ce waɗannan kalamai na Lungu sun kauce ma hanya, batun cewa zai amfani da doka mai tsanani ma ba da taso ba, domin kuwa akwai kwanciyar hankali a ƙasar bakin gwargwadon hali. Lungu ya yi ƙoƙarin mutunta dokar ƙasar da ya yi watsi da rantsuwar karewa lokacin da ya karɓi ragaman mulkin ƙasar, in ji Banda.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ana gobe ranar zagayowa cika shekaru 55 da haihuwar shugaba Obama sai gashi an yi masa maraba da yekuwar murnar wannan rana daga dubban matasan da ke halartar taron shugaban manyan gobe na Afirka na wannan shekara da ake yi a nan Washington DC. Shugaba Obama da shine ya kaddamar da wannan kungiyar ta manyan gobe ta Afirka wanda a takaice ake kira Yale, wanda daga baya ya yi mata lakabi da kungiyar zumunci ta Mandela Washington. Ya samar da wannan kungiyar ce a shekaru 6 da suka gabata da niyyar taimakawa matasan Afirka ta fannin kasuwanci, kare haƙƙin bil'adama da kuma taka rawa a harkokin rayuwar yau da kullum. Yau nahiyar Afirka ita ce ke da dimbin albarkatu da damar ci gaba akan harkokin rayuwa daban-daban. Shugaba Obama ya shaidawa taron mahalarta wannan taron cewa ya ziyarci yankin nahiyar Afirka har sau 4 fiye da duk wani shugaban Amurka. Ya ce wasu daga cikin abubuwan da yake sun hada da ganin ya samar shine ƙara dankon zumunta tsakanin Amurka da Afirka ta hanyar bunƙasa cinikayya, samar da mulki na gari, kare haƙƙin bil'adama, tsaro, tare da ganin jama'a sun wadata da abinci. Ya ce ba sun yi haka bane domin suna son mutanen Afirka, a'a sai domin duniya ba za ta iya shawo kan matsalar canjin yanayi ba, kuma ayyukan ta'addanci ko kuma faɗaɗa yancin mata da dai sauran matsalolin da al'ummar duniya ke fuskanta.
Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump, wanda ya kwashe mako guda yana cece kuce akan batun kes da gazala kan yayan wani sojan Amurka da aka kashe a Iraki, ya janyo wasu 'yan jam'iyyar tasa Republican fitowa fili suna sukan dan takarar nasu, wanda hakan ya ƙara fito da irin rashin jituwar da ke samu tsakanin dan takarar da wasu manyan jam'iyyar tasu. Meg Whitman, wata fitattiyar shugabar kamfanin kere-kere da ta nemi zamowa gwamnan jihar California a cikin shekara ta 2010, amma ba ta samu ba, ta faɗa wa jaridar The New York Times a yammacin jiya Laraba cewa za ta goyi bayan 'yar takarar jam'iyyar Republican Democrat Hillary Clinton, kuma za ta nema mata gudunmawar kuɗi. Kana ta kira Donald Trump mara gaskiya. Haka shi ma ɗan majalisar wakilan Amurka Richard Hanna na New York shi ne zaɓaɓɓen ɗan majalisar farko a halin yanzu da ya fito fili ya nuna goyon bayansa ga Clinton. Ya ce ya yi tar da kalaman ɗan takarar jam'iyyarsu ta Republican game da Khan. Wanda na nuna goyon bayan waɗannan mutanen ya zo ne sa'o'i bayan da shugaba Obama ya ɗauki matakin nisanta shugabancin Amurka da kalaman ɗan takarar shugaban ƙasa. Lokacin ne shugaba Obama ya ce Trump bai cancanci ya zama babban komandar askarawan Amurka ba.
Shugaba Barack Obama ya rage adadin lokacin zaman gidan yari na wasu rusunoni har su 214. Abinda fadan White House ta ce wannan shi ne ahuwa mafi yawa na 'yan hursunan da aka yi wa ahuwa a rana guda cikin shekaru da yawa da suka gabata. Sake waɗannan mutanen da yana cikin yunkurin na shugaba Obama na ganin an samu gyara ga halayyar mutanen da aka tsare na tsawon lokacin da yake tilas ne a tsare su. Shugaban ya yi haka ne domin ganin an rage tsananin hukuncin da aka yanke wa hursunonin da ba su da munin laifin tashin hankali da ke nasaba da batun muggan ƙwayoyi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ɗauki matakan soja matuƙar yunkurin sasantawa da 'yan sabuwar ƙungiyar Niger Delta Avengers ya kasa samun nasara na dakatar da kai hare-hare kan cibiyoyin ayyukan haƙan mai a ƙasar. Ga Lamida Abubakar da ƙarin bayani.
Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Major General Tukur Burutai Gini ya bayyana haka a baya-bayan nan a ta bakin babban kumandan rundunar soja ta 82 da ke birnin Enugu, Major General Ibrahim Attahiru, ya ci gaba da cewar gwamnatin Najeriya na bin matakin samun sulhu da 'yan bindigar yankin na Niger Delta. To amma idan haka ya gaza samun nasara, rundunar za ta ɗauki matakin da ya dace. General Rabe Abubakar shi ne daraktan watsa labarai na rundunar sojan Najeriya kuma ya tabbatar da shirin na sulhu na gudana da kuma matakan da suke dauka.
Mu dai a matsayin wannan sojoji da kuma jami'an tsaro muna nan muna ainihin duyin abin da ya kamata mu tabbatar cewa an samu kwantaro a wannan yanki, kuma gwamnati tana tattauna da su duk da cewa wannan bai shafi mu ba a matsayin wannan sojoji. Uwayen gidan mu suna tattauna da wannan ɗan tsaro na Niger Delta, mu kuma muna nan muna ainihin tabbatar cewa akwai tsaro a wannan yanki.
Ko a baya dai sai da ministan tsaron Najeriya Major General Mansur Dan Ali ya kai ziyara a yankin Niger Delta don lalaba mafita ga shirin tattaunawa da 'yan bindigan yankin Niger Delta, inda ya gana da shugabannin al'ummomin yankin a jihar Bayelsa domin samun mafita matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na biyan tsofaffin 'yan bindigan yankin Niger Delta kudadansu na allowance na cigaba da samun yabo ga 'yan kasar. Alhaji Attahiru Salhatu Bafarawa, tsohon gwamnan jihar Sokoto kuma dan jam'iyyar adawa ta PDP, ya bayyana ra'ayinsa da kuma yadda yake kallon za a samu mafita ga 'yan bindigan yankin Niger Delta.
Matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari dauka na cewa a biya wadannan kudaden su din da kusan kamar wata hudu ba a biyan su, wannan mataki ne nake gani na alheri gare su, gare mu ga kasa baki daya. Ana matsayi kuma ana ra'ayi cewa duk wani wanda yace a zo a yi tashin hankali da mutane ba masoyan kasa bane, kuma ba masoyan shugaban kasa bane, duk yadda suke son su tashin hankali suna ba da shawara ga shugaban kasa ita wannan gwamnati kashin jagoranci Muhammadu Buhari a lallaba mutanen ga in an kallaba musu in duniya ta tabbatar da Allah da ba musu ai koyi da abinda Umar Addo ya yi. Kaga wannan an riga an bada hanya ta zaman lahiya da kuma kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara samun multi kwalta don a bi ta sauka lahiya. Kaga arzikin kasan mu yau yana ga hannun waɗannan mutane, in ma har za mu komawa ga sana'ar mu ta noma mu gyara kasan mu dole sai mun nufa da su don a samu zaman lahiya.
Har-haren 'yan bindigan Niger Delta a Banjas dai ya kawo koma baya kan harkokin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. A baya dai ana haƙo gangunan ɗanyen mai miliyan 2,400 a kullum, a yayin da yanzu ake haƙar ganga ƙasa ga miliyan 1 a duk ranar Allah. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Najeriya kasa ne ya uwa daya, uwa ne ya uba daya, kasa ne ya Najeriya uwa ne ya uba daya. Kada tayi mu bar kabilanci da bambanci a junan mu, mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Najeriya kasa ne ya uwa ne ya uba daya. The house of the year, but the Igbo and Nigeria, Nigeria, Sadia, Uwanea, Uwanea.
Wannan haka yake a gaida Lamido. Gwamnatin jihar Borno ta ce nan ba daddiya ba za ta maida mutanen wasu ƙananan hukumomi 11 wanda yanzu haka ke samun mafaka a garin Maiduguri zuwa garuruwan da suka fito. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar Borno Alhaji Usman Zanne da ya shaida murya Amurka hakan lokacin da muke zantawa da shi. Yace yanzu hakan gwamnatin ta riga ta yanke shawara na biyan wasu ƙananan hukumomi guda 4 albashinsu a harkokin ƙananan hukumomin su, wanda yace dan ba da juma'a ba kuma sauran ƙananan hukumomin ma za su koma inda suka fito don ci gaba da gudanar da harkokin su. Idan ana iya tunawa dai kusan ƙananan hukumomi 22 ne cikin 27 da ake da su suka fada a hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram, wanda daga bisani rundunar sojin Najeriya suka sake kwatowa, wanda yanzu hakan aka soma gudanar da wasu ayyuka a waɗannan ƙananan hukumomin na sharan irin waɗannan garuruwa da ma na sake gina wasu gine-ginen gwamnatin, wanda hakan zai baiwa ƙananan hukumomin damar komawa da kuma soma ayyuka daga irin waɗannan ƙananan hukumomi. Ga ma dai ƙarin haske da Alhaji Usman Zannan ya yi, wato kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar.
Alhamdulillah gwamnatin jihar Borno da kuma taimakon TY Danjuma Victim Support Fund an riga an giggina ƙananan hukumomi kamar Natikwa, amma karamar hukumar Mafa, Konduga da Kaga, gwamnatin state ne ta gina through Ministry of RRR da kuma taimakon local government councils. To amma yanzu gwamna ya bada abin cewa mutanen nan local government guda goma ko goma sha daya bai ga dalilin da yasa za su zauna a Maiduguri, mutanen su suna kauye kuma a karbi albashi ba. Saboda haka yanzu gwamnati ta bada kuɗi a wannan local government secretariat guda hudu na Kundaga, Tikwa, Mafa da kuma Kaga, waɗannan duka a sa musu kaya ma'aikata su koma saboda a biya albashi.
Tauran kai kamar waɗannan kananan hukumomi da kai bayani cewa za su koma nan ba da jimawa din ba, kamar su guda nawa ne?
Suna nan da yawa, kaga kamar ngala sun koma, Mafa muna so su koma, Jikwa muna so akwai mutane ana so a koma, Kunduga muna so su ma su koma. To irin waɗannan din muna da su da yawa, amma a yanzu local government guda 11 ne wanda muke so ma'aikata su je a biya albashin su.
Yanzu albashin su za dinga biya a kananan hukumomin kenan,
insha Allah, abinda gwamnati ya bada umarni kenan.
Mafi yawan irin waɗannan mutane dai da rikicin Boko Haram ya daidaita na samun mafaka ne a ɗakunan zana ko kuma rumfunan kwano da suka saman ma kansu. To ko yanzu hakan sun shirye koma garuruwan nasu?
Yanzu dai mun koma can mun yi gidan kwano mun zauna, amma yanzu muna so amma a samu gida. Kaga gidajen mu yanzu duk sun yi satso, wani sun rushe, kaga mutane duk in an fara ruwa kowa ruwa yana zuwa mai.
To ga gwamnati ta gina gidan ta ce kuma za ku dawo, yanzu an ba ku gidajen za ku dawo?
Za mu dawo mai kyau, ma yanzu muna so a bamu ko yau, in an bamu ko yau kafin
ko yanzu dai
ai dare ma za mu dawo.
Ga babana ma yana gaina kokarin magana, baba idan an ce ku dawo za ku dawo?
Yanzu kai ba zai daidai ma ba,
muna so ne yanzu
tuwon an ba gariba ma anan za a dafa shi in an bayar.
To kamar ina kuke ne yanzu haka?
Muna gefe can gidan kara da kwano haka muke.
Kamar ya sha ne rayuwa yake ne baba?
Alhamdulillah, tunda jiki lafiya alhamdulillah muke samun gidan ne abinda ya damu mu.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana aniyansu na shirin komawa garuruwan su idan har suka samu yadda suke so, musamman ma na samu musu muhalli. Ganin cewa kusan dukkanin mutanen da suka fice daga garuruwan su sukan fuskanci matsalar muhalli ne sakamakon lalata garuruwan su da ƴaƴan kungiyar Boko Haram din suka yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Nan a duniya haccan lahira ala samun ga annabi Muhammadu,
na tsaya ga annabi Muhammadu,
kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa.
A gai da Haruna, yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa ƙarfe 1:17 na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoiba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Dalilin ɗan sanda ta kama shi?
Mun kama shi.
Yana ina yanzu?
Yana hannun mu.
Bar dai yanzu yana Kano, domin dama mutumin Kano ne. Yana zaune a nan, mahaifiyarsa tana nan.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, yana bin diddigin harbin wata mace da ake zargin wani attajiri da ya yi a garin Kaduna, wanda ake ganin hukumomi suna yunkurin kashe maganar. Bayan jin ta bakin macen da mai gidanta ya rasu ya barta da 'ya'ya uku, makon da ya gabata muka fara gabatar muku da hira da wakilinmu Isa Lawal Ikara yayi da hakimin Barnawa Alhaji Kabiru Zubairu, wanda ake zargi da kare attajirin da ya harba ma'aikaciyarsa. Ga ci gaban bayanin da hakimin yayi wa wakilin namu.
Ai, ba wanda yafi karfin doka. Babu. In ka lura salakuna nawa a sannan wanda suka kai inda suka kai, amma doka ya cire su. Ka duba Sultan da Suki, ka duba Jakolo, shine na ɗaya anan, shi Jakolo kuma shine na uku. Amma kaga duka doka bai bar su ba. Mu abin da muke tsaya kawai akan kowane mutum, idan abu ya same shi a yi mishi adalci, komin talakan da yake ƙasa na idan larura ya same shi ba wurin ƴan sanda ba ko wajen soja ne zan bi in ga an mishi adalci idan dai bai saba doka ba.
Amma yanzu ina shi Barde wato Jamilun da aka ce a gidan shi aka yi wannan harbi.
Barde yanzu yana Kano domin dama mutumin Kano ne yana zaune a nan mahaifin shi tana nan yana Kano yana nan dan can ne yanzu shi dan kasuwa ne kes ne wanda yake aka yi beli kuma sannan su waɗannan da suka gane sun yi kuskure a cikin bayanansu na farko sun rubuta takarda yanzu gashi a hannuna cewa an riga an yi satilin wannan sun gane kuskure ne ibtila'i ne Allah ya kawo don haka wannan takarda kwamishinan ƴan sanda yana nan a cikin fadin da ake bincike amma Bardan ma da zai zama yarinyan na ce mishi tunda larura ya faru bayan ya ɗauki nauyin magungunanta shi ko wancan mai gadin tun a ranar farko aka ma sallame shi nace ko za ta je asibiti so nawa ne ya zama ya tabbata ya ci gaba da kulawa da ita saboda na fahimci su ba su da ƙarfi amma ya nemi wani abu wanda zai zame mata kaman jali tunda wannan aiki yanzu a gidan shi ba zai yi ba tunda yana aiki tana aiki ne yana biyan ta nace ya nemi kuɗi masu nauyi ya ba ta taje ta ja jali kafin ma ta yi aure da ma muka je ga takarda nan sun sa hannu sun karɓi wannan kuɗi wanda aka ba su naira 100,000 suka ji daɗi saboda wannan ibtila'i idan ta samu abin da za ta riƙa juyawa tana yin jali
ba ku ganin kila kada mutane su ce ko toshiyar baki ake ba su don a kashe wannan magana
wannan kawai mun ba ta ne saboda sun ce za ta yi aure a ƙarshen wannan wata kuma ni na ce a duba aƙalla mafi ƙaranci tunda dai sun yarda cewa an yi kuskure su ma sun ga cewa wannan abu tsautsayi ne sun saka hannu wannan rubutun ma da aka yi tsakanin su da ƴan human right bana nan suka yi wannan yarjejeniya suka ce tun sun gane da can farko bacin rai ne wannan shi yasa na ce a kyautata musu ihsani
amma an ce tun kafin tun lokacin ana asibiti ma shi Jamilun nan ya musu barazanar cewa tunda ba su da komai shinke da kuɗi zai dauki nauyin sa asibiti saboda haka zai iya musu komai wannan magana ba inda zata
wannan magana bai faɗa ba domin tunda abin ne ya faru dai ina tare da shi dare da rana ban san lok ban ma yadda zai faɗe ta ba amma za a iya faɗan fiye da haka ma a ce shi yace
gaskiya ne wai ko kwana ɗaya bai yi a charge office ɗin sanda ba
ya za a iya kwana tunda dai abin nan an bincika an tabbata kuskure ne kuma yaran nan da sauki to ya amma an sa shi a sayar kuma yana kan beli ne har yanzu to mutumin da yake kan beli ai ba ya da ƴanci maganan kwana mutum sai ya kwana a gidan yari shine zai a ce an hukunta shi
yanzu a wani hali ake ciki a yanzu haka
yanzu ana hali ne akan su sun yadda an samu kuskure an daidaita ba su da shari'a da shi ba su da magana da shi to da haka yanzu hukuma ita ne kuma za ta duba wannan yarjejeniyar da aka yi idan sun ga akwai wani abu wanda za su miƙa wannan abu gaban kotu ne kotu ta zo ta yi aikin ta duk muna saurare domin ba wanda ya fi ƙarfin doka amma wai maganan cewa an nuna ana da kuɗi an fi ƙarfi babu wannan ba haka yake ba
yanzu ban da wannan kuɗin za su iya sare da wani ƙarin kuɗi ko an gama magana kenan
yanzu abin da muka ce idan ma aurenta ya zo ta ɗauki gidan Jamilu kamar gidanta ko da ta yi auren da ita da mai gidanta ma su zo a ci gaba da harka na zumunci wannan kawai an ba ta ne ta samu wani abu na jali don kyautatawa
Jamilu Barde yana ƙarƙashin wannan gutun da yana zama yana ƙarƙashinka za mu iya samun damar da kila za a haɗa mu da Jamilu
wannan ba laifi in ya dawo daga Kano zan gaya mishi yazo shi ma ya magana da ku babu damuwa
hakimin Barnawa Alhaji Kabiru Zubairu shirin ya kuma ji ta bakin kwamishinan ƴan sanda na jihar Kaduna Adamu Ibrahim kan wannan batun wanda bayanin nasa da na hakimin Barnawa suka yi karo da juna ga abin da yake cewa
akwai wannan al'amari da ya auku wanda shi mai gidan ya ce yana son ya sabisin bindigan shi ne ta watsi har ta harbi wata yarinya da ke cikin gidan kuma har yanzu dai muna nan muna bincike akai
ana maganar cewa kamar girman laifin ya kamata a daure shi an ce ba tare shi ba
daurewa ba mu ke daurewa ba kotu ke daure mu ba ma hukunci ya mu bincike mu kai kotu
amma rindin ɗan sanda ta kama shi
mun kama shi
yana ina yanzu
yana hannun
menene sunan wannan laifin a hukumar ɗan sanda
ba gane me sunan laifin ba
wato laifuka kukan ba su sunaye a hukumance a rindin ɗan sanda me sunan laifin da yayi
look laifi zai zo yanzu misali kana imarin mutum zai zama kamar assault karamin laifi ne mutum ya zo karshen ta a ce marin yasa ya mutu sai ya koma kisa so ba zancen me laifi bane me ya auku ne kuma me yake ciki? Laifi ya danganta ga in an ga bincike me yake gano? Me lawyer mu suka gano cewa ya kamata a charge wannan laifin da shi? Akwai wanda a zahiri sata ce, kana ganin an yi sata kace wannan sata ne, amma in ya shafi taba lafiyar mutane ya danganta ga laifin da lawyer mu suka ce an a lokacin da aka gama bincike.
Yaya girman laifin wanda mai sauraro da bai san yan sanda ba zai kalla misali?
Eh to, in aka ce maka harbi, ya danganta ma da inda harbin yazo. Idan yanzu kamar misali wani yazo ya harbe ka kirji, bai zama ɗaya da wanda ya harbe ka yatsa ko a kafa.
Kuka ce kuna bincike, yaya maganar bindigar da ya mallaka ne?
Tana hannunmu.
Tana da lasisi?
Akwai lasisi.
Wani hali aka kai game da shi, halin da shi?
Tana hannunmu, da lasisin din da bindigar da suna hannunmu.
Amma kun san halin da ita yarinyar take ciki?
Tana asibiti. Mun san tana asibiti.
Wace daukan dauniyarta?
Iyayenta. Mu za mu dauki nauyin mata magani? Ai ba mu bane.
Hakimi wanda shi ne ya fara cewa shi ya kawo karar mutumin saboda dan unguwarshi ne, ya ce an bada belin shi.
Ba gaskiya bane, ba shi ya kawo kara ba. Ba shi ya kawo kara ba, ina gaya maka cewa ba shi ya kawo kara ba.
Ya ce shi ya kira waya.
Babu, ba gaskiya bane. Ba shi ya kawo kara ba.
Me ya alakar hakimin nan da wannan maganar harbi ne tunda angoshi ce?
A to ai shi zaka tambaya mu, muna gane tunda mu ya kace akwai case a gaban mu wanda muke bincike. Ba zaka tambaye mu dangantakar hakimi da case ba. In ya nuna wani interest tsakanin shi da kila da yan uwan masu yan uwar ita yarinyar wannan daban ne. Amma mu a gurin mu ba shi kawo kara ba, kuma ba kowa bane ya zance yana kamar sauran duk wasu 'yan Najeriya da ke Ezekwa su ce me ake ciki game da kes kaza.
A hukumance idan mutum yana da bindiga mai girma, kwamishina ya iya zuwa gida ya ce zai rinka gwada ta?
Ai ba gwaji bane, nace maka ya ci kamar yadda ya faɗa, ya ce yana sinya service, ba gwaji bane. Gwaji kai gwaji cikin gida? In zaka koyi bindiga ma ai waje zaka ce ba cikin gida ba, ba gwaji bane, nace maka ya ce yana so ya service nata ta tashi.
Yarinya ta ce dama irin shi ya bace kan irin wannan harbin.
A to ban da labarin wannan. Ban san da wannan ba.
Ila su ma sauro su ce a binciken ku ba ku tuntubi yarinya ko ku ji ita mai ta faɗa akan wannan yaro wannan harbi ba?
Kana tsammani yanzu a ce muna bincike mu kasa binciko wanda aka yi masa rauni? Zai yiwu a ce ba mu tuntube ta ba?
Me masu sauraro za su sare game da wannan batu, dan akwai wanda suke ganin ba karaman magana ba ce?
Ko mu mun san ba karaman magana ba ce? Abinda masu sauraron mu zan ba su tabbata akan shine cewa za mu tabbatar da an yi adalci, kowai ko mai girman wanda yake da laifi a ciki.
Hira hakimi ta tabbatar da cewa shi Jamilin da ya harbin nan yanzu yana Kano.
Ni ban san matsayin hakimi a wannan case ba. Me matsayin shi ne aka ce maka a cikin wannan case? An ce maka ya manda jawabi ne koko shi shaida ne ko wani abu ne a cikin case nan?
Ya ce shi ya dauko magana ya kai police, kuma ya kawo nan wurin commissioner.
Ba shi bane, ba shi bane, nace maka ba shi bane. Yarinya a gurguje ta fito tana ihu cewa zai kashe ni, zai kashe ni. Makwabta suka zo suka kawo mana ƙarar cewa sun ji harbin bindiga a gida kaza, muka ce eh ga yarinyar nan kuwa, aka dauke ta aka asibiti da ta. Ba shi kawo ƙara ba.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna Adamu Ibrahim, abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya, inda za mu nemi jin ta bakin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da aka ce ta sa baki a cimma yarjejeniyar kashe wannan magana, da kuma attajirin da hakimin ya alkawalta za a nema ya yi bayani. Yanzu a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
To madalla a gai da Grace, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma galadan ya ba mu labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, kwamitin binciken da gwamnatin jihar Kaduna a arewacin Najeriya ta kafa ya rawaito cewa mutane 348 ne yan kungiyar Shi'a sojoji suka kashe biyo bayan wata cece-kuce ta shiga tsakaninsu a watan Disamban bara. Sai dai wakilin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Cika Uduwa ya ce biyo bayan fidda wannan rahoton da kwamitin ya yi cikin wannan satin, ya sa jama'an ƙasar na tofin Allah wadare ga kungiyar ta 'yan Shi'a. Shi dai wannan kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa ya samu sojoji da laifin wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikonsu a kan 'yan ƙungiyar ta Shi'a lokacin da cacen baki ta kaule tsakanin sojojin da 'yan Shi'a. Shugaban ƙasar Zambia Edgar Lungu ya ce ba zai damu ya amfani da doka mai tsanani ba domin ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa cikin zaman lafiya, bayan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da za a yi na shugaban ƙasa, majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi, wanda za a gudanar cikin sati mai zuwa idan Rabbana ya kai mu. Lungu, wanda ɗan jam'iyyar mai mulkin ƙasa ta Patriotic Front, ya ce ya samu bayanan sirri cewa babban jami'ar adawa ta United Party for National Development ta shirya ta da zaune tsaye muddin ba ta yi nasara ba wajen zaɓe.
To a gaishe ka masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abo da Masidi wanda suka ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Jimmy, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa sai an jima, sai mun ƙara haɗuwa.